Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Alaikum. Barkamu da asuba na yau Litinin 18 ga watan Oktoba shekarar 2021. Baba Yaku makirin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanun labarai.
Takalla mutane 18 suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye kauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala dake kudancin kasar India. An yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka 17 shi har da yara kanana a kasar Haiti. Jiya Lahadi babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaki da cutar coronavirus.
Labarin kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa zaben da aka gudanar na shugabannin APC mai mulkin Najeriya a jihohi da dama ya bar baya da kura.
Don me za ka zo ka dictator shi ga mutane ka ce wane ne chairman, wane ne kaza, wane ne kaza, kamar kawai da list haka aka ci demokradiyyan. Su aina kuma idan ba su dauki mataki akan zaben da APC take ba, mun san ba da gaske suke ba. Haka jami'an tsaro, ba haka ku yan jaridu, kun muku ba da report din abin da ya faru na gaskiya ba, mun san ba gyara kuke zuwa a kasar nan ba.
Ita kuwa babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Neja ta buƙaci gwamnatin jihar da yin lissafin makudan kudade da ta samu na Paris Club.
Yanzu saboda Allah da Alhaji kana ina a wannan lokaci ko ƴan jarida ya kamata talaka fa ba inda yake duban ya rage yake so ya mika potential wanda yake ta bangaren kafafen ku ƴan jarida.
Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane 18 suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye kauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala dake kudancin kasar India. Jami'an sun ce masu ceto sun gano gawarwaki a gundumomi biyu da abin ya fi kamari, Kottayam da Idukki, inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa zaftarewar kasa. A cewar kamfanin dillancin labarai na Press Trust of India PIT, hukumar kula da bala'o'i da sojojin India sun tura tawagogi don taimakawa da ayyukan ceto, yayin da ake fargabar da yawa daga ciki sun ɓace. A ranar Asabar da ta gabata, lokacin da aka fara ruwan sama mai ƙarfi, rahotannin talabijin sun nuna yadda mutane ke shiga ruwan da yake kai kirji don kubutar da fasinjoji daga wata motar bas da ta kusa nitsewa a cikin ruwan da ke ambaliya a hanyoyi. Babban ministan jihar Pinarayi Vijayan ya buƙaci mazauna yankin jiya Lahadi da su yi taka tsantsan duk da cewa tsananin ruwan saman ya ragu, ya kuma ƙara da cewa sama da sansanonin agaji 100 aka buɗe. An yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka 17 ciki har da yara kanana a kasar Haiti, a cewar saƙon murya da wata ƙungiyar addini ta aika wacce ke da masaniya kan lamarin. Majami'un ba da agaji na Kiristocin waɗanda ke tsakiyar kudancin jihar Ohio ta Amurka sun aiko da saƙo zuwa ga wasu majami'un, inda suka ce mutanen 17 suna taimakawa ne wajen gina gidan marayu kuma sun bar inda suke aikin ginin lokacin da aka yi garkuwa da su. Saƙon mai tsohon minti guda na cewa wannan saƙon addu'a ne na musamman, mu yi addu'a ga waɗannan masu satar mutane su tuba. Saƙon ya ce daraktan ayyuka na malaman da kuma iyalansa da wani mutum da ba a tantance shi ba suna zaune ne a majami'ar, yayin da aka yi garkuwa da duk waɗanda suke kai ziyara a gidan marayun, kamar yadda daraktan ayyukan ya sanar da jami'an Amurka. Mai magana da yawun gwamnatin Amurka ya ce jami'ai suna sanar da rahotannin garkuwa da mutanen. Jin daɗi da walwala da tsaron Amurka da ke ƙasashen waje shi ne babban abin da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fi ba wa fifiko, in ji mai magana da yawun, yayin da yake amincewa ya yi ƙarin bayani. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaki da cutar coronavirus, inda ya yi watsi da ƙorafe-ƙorafe daga gwamnonin jihohin Republican masu ra'ayin mazan jiya cewa suna tauye yancin mutane wajen kare lafiyarsu. Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa shirin Fox News Sunday cewa lokacin da kuke cikin matsalar lafiyar al'umma, wani lokacin wasu al'amura da ba a saba gani ba suna buƙatar ɗaukan matakai da ba a saba gani ba. A irin wannan yanayi abubuwa ne kamar yin umarni ya zama abin rufe fuska ko allurar rigakafi. Ya ce suna da matukar muhimmanci, ba ma so mu bar wani gibi a matsayin mu na ɗaiɗaiku. Muna zaune ne a cikin al'umma, kuma al'umma tana buƙatar a kiyaye ta, kuma kuna yin hakan ne ba wai kawai ka kare kanka ba, amma ta kare mutanen da ke kusa da kai ta hanyar yin allurar rigakafi. Biden ya umarci kamfanoni a fadin Amurka da suke da ma'aikata 100 ko sama da haka da su tilasta wa ma'aikatansu su karɓa allurar rigakafi ko a rika yi musu gwaji akai-akai saboda kwayar cutar da ke haddasa cutar COVID-19. Ko da yake akwai sauran mako guda kafin umarnin nasa ya fara aiki. Bugu da ƙari, Biden ya umarci mambobin rundunar sojan ƙasar da ma'aikatan gwamnati farar hula da su yi allurar cikin gaggawa cikin lokaci tare da barazanar korarsu idan ba su yi biyayya da umarnin ba.
Madalla, kafin mu kawo sauran labarin da muke dauke da su, zaben da aka gudanar na shugabannin APC mai mulki a Najeriya a jihohi da dama ya bar baya da kura, inda wasu jihohi aka samu taruka biyu. Akalla dai an samu waɗanda suka ayyana kansu a matsayin shugabanni biyu a wasu jihohi da suka hada da Kano da Bauchi. Wakiliyar mu Madina Dauda ta yi mana nazarin batun a wannan rahoton da ta aika mana.
Zaben dai wanda zai share hanyar gudanar da babban taro na ƙasa na jam'iyyar a nan gaba ya zama zakaran gajin dafi na yanda makomar jam'iyyar zai kasance a zaben shekara 2023. Duk ma wannan na nuna takun APC lokacin da shugaba Buhari zai kammala wa'adin mulkinsa. A Kano da ke samar da ƙuri'a miliyan 2 ga ɗan takarar shugaban ƙasa, an samu mafi tsanantar rabuwar kawuna inda manyan 'yan jam'iyyar da suka hada da tsohon gwamna Ibrahim Shekarau, Sanata Barau Jibrin da sauransu suka yi bara'a da tazarcen shugaban jam'iyyar Abdullahi Abbas, inda suka yi taro da zabar Alhaji Haruna Danzago. Ga mara'ayin sabon shugaban ɓangaren dan zago kan Abbas dake da goyen bayan gwamna Ganduje.
To ba magana sai ga mutane da shi ba, ita ka san cikin jami'a ana son mutum mai kwazo jarumi, kuma amma jarumin ba kudin na baki ba, a'a jarumi da abu uku: jarumi a wajen gaskiya, jarumi a kamanta adalci, jarumi a wanda ya da cewa kayan mutane kansu ne, wannan shine jarumi. Amma duk in baka cin wannan ba jarumi bane, kai shirme ni dai a sani na ni ne aka zaba a matsayin shugaba. So idan wani bangare ma su ma sun yi zabe, kaga su ma suna da dama ta jami'a ba wanda yace ta kace ta kowa da kowa ce. Wataƙila ita kuwa jami'a ita da tantance su waye suka yi kan kaida, su waye suka jitancinta shiga zabe, su waye ne 'yan jam'iyyar suka zaba, wannan shine kuna abin da za yi.
Bauchi kuma wasu 'yan jam'iyyar sun ki amincewa da wanda manyan 'yan jam'iyyar a tarayya ƙarƙashin ministan ilimi Adamu Adamu suka miƙa sunansa Babayo Alimi Sau. Wasu ma cewa suka yi an taru kawai sai aka bugo waya, aka buɗe lasfika, aka sanar da waɗanda suka samu nasara. Hakan ya sa wani ɓangare ya bayyana da ayyana sunansu Nusu Kunde a matsayin sabon shugaba, wanda har ma ya zaga gari don alamta shine shugaban APC. Jigon jam'iyyar Hassan Sharif ya ce ba za su amince da irin wannan zaben ba, don haka ya zama wajibi a sake sabon lale.
Kamar yadda aka kashe ta a 2019 ake so a sake kashe ta a 2023, saboda ba a yi wa mutane adalci ba, an maida mutane kawai kamar wasu shara kawai a share a zuba su inda aka ga dama, tunda an saba mu ƙa'idar constitution, an saba mu ƙa'idar demokradiya, domin an ce a yi komai a bisa ƙa'ida, an consensus ne ko tsarin da ake bi a yi consensus, duka ba a yi ba, an zo kawai a naɗa mana wani wanda ya naɗan saboda shi ne minista ne a tarayyar Najeriya, saboda ba wahala ya yi ma siyasar aka ba shi mukamin ba, saboda kawai shugaban ƙasa sai shi an ba shi mukamin, shi ne yake abin da ya yi dama ga mutane, ba adalci a ciki ko kaɗan.
Don me za ka zo ka dictatorship ga mutane ka ce wane ne chairman, wane ne kaza, wane ne kaza, kamar kawai da list haka aka ci demokuraɗiyyar? Su aina ga idan ba su ɗauki mataki a kan rabin da APC take ba, mun san ba da gaske suke ba, haka jami'an tsaro, haka ku 'yan jaridu, in ba ku ba da report ɗin abin da ya faru na gaskiya ba, mun san ba gyara kuke sawa a ƙasar nan ba.
Duk da wannan dambarwar a Gombe ba a samu wani ɓangare ba, don shugaban da ke kujera mai sanniti a Mangal ne ya zarce. Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya nuna na'am da yanda lamarin ya kasance.
Amma mun yi tsari ne wanda doka ta tanada na jam'iyya da kuma nema wa kanmu sauki kuma an ba wa kowa damar sa saboda haka mun tsaman ya kamata a samu wata matsala ko damuwa ba wannan shi yasa kowa ya samu kwanciyar hankali ban tsaman kuma zaka ji mu a cikin wata hatsaniya dan saboda wani yana kokarin an cutar da shi ba
za a jira matakin da kwamitin sulhu na APC karkashin sanata Abdullahi Adamu zai dauka don daidaita dan ladi da dan ladidi da duk aka haifa ranar Lahadi Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
A gaida Madina Dauda yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu
Shugabannin kungiyar kwadago cikin fushi sun mayar da martani ga sanarwar gwamnatin kasar Zimbabwe jiya Lahadi cewa ba za a bar ma'aikata da ba su yi allurar rigakafin COVID-19 ba su je aiki kuma ba za a biya su ba ana ganin wannan a matsayin wani yunkuri na magance jinkirin yin allurar rigakafin a kasashen kudancin Afirka ministan watsa labaran Zimbabwe inda Beningi Nick Mangwana a ƙarshen makon da ya gabata ya faɗa a kafar yaɗa labaran gwamnati cewa gaba ɗaya ma'aikatan gwamnati waɗanda ba su yi allurar rigakafin cutar COVID-19 ba za a bar su yi aiki ba daga yau Litinin babu tsawaita ƙarin kan wa'adin ranar 15 ga watan Oktoba lokacin da ake sa ran dukkan ma'aikatan gwamnati sun yi allurar rigakafin waɗanda ba su yi allurar rigakafin ba za a bari su yi aiki ba banda haka kuma waɗanda ba a musu allurar rigakafin ba da waɗanda kuma ba su aiki ba za a biya su ba saboda matsayin shi ne idan baka yi aiki ba za a biya ka ba sabon prime minister kasar Japan ya kai ziyara tashar nuclear ta Fukushima da mummunan ambaliyar ruwa ta tsunami ta lalata inda yake ba za a yi jinkirin zubar da ruwa da aka tanada a harabar ba duk da damuwar da mazauna yankin suka nuna Fumio Kishidi ya bayyana haka ne jiya Lahadi a lokacin rangadin sa na farko a cibiyar tun bayan da ya hau kan karagar mulki cibiyar Fukushima Daiichi ta gamu da matsala sau uku a shekarar 2011 sakamakon wata gagarumar girgizar ƙasa da mummunar ambaliyar ruwa ta tsunami jami'an Japan sun ce zubar da ruwan ba makawa game da tsaftace cibiyar kuma sakin sa a cikin teku shine zaɓi mafi kyau mazauna yankin da masunta da ma ƙasashe makwabtan Japan ciki har da China da Korea ta Kudu suna adawa da shirin sosai
madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla idan muka leka jihar Niger Nigeria za mu ji babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar ta buƙaci gwamnatin jihar ta Niger ta yi cikakken bayani akan yadda take kashe makudan kudaden ta na Paris Club wadda gwamnatin tarayya ta baiwa jihar a baya ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger Nigeria ta buƙaci gwamnatin jihar Niger da ta yi cikakken bayani akan yadda ta kashe makudan kudaden Paris Club da aka baiwa jihar a baya wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dokokin jihar Niger ke shirin fita wani rangadi domin duba yadda kananan hukumomin jihar suka kashe makudan kudaden da suke samu daga gwamnatin tarayyar Nigeria bayan daina amfani da asusun haɗin gwiwa a tsakanin kananan hukumomi da kuma gwamnatin jihar Niger honorable Yaya Ability shine mataimakin shugaban jam'iyyar dawa ta PDP a jihar Niger ya ce akwai buƙatar yin bayani dalla-dalla akan yadda gwamnatin jihar Niger ta kashe zunzurutun kuɗi har naira miliyan 13 da ma wasu ƙarin kuɗaɗen da ta samu daga Paris Club
gwamnatin tarayya ta wallafa ainihin wasu kuɗaɗe na Paris Club wanda aka bayar wanda yake jihar Niger a wannan lokaci an ba da kuɗin nan ya kai kashi uku kashi na farko ya fita a jarida inda aka tura mata naira biliyan 13 akan wannan
amma sun yi ayyuka da dama baka ga ko ciki ne suka yi misali hanyoyi cikin garin Mina da kuma wasu bangarori na Niger din
yanzu saboda Allah da Annabi kana ina a wannan lokaci ko ɗan jarida ya kamata talakafa ba inda yake duban ya rage yake so ya mika kocen shi wanda yake ta bangaren kafafen ku ɗan jarida
to ita ma dai majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta fara rangadin duba ayyukan da kananan hukumomi suka yi a jihar bayan daina amfani da asusun hadaka a tsakanin kananan hukumomi da kuma gwamnatin jihar Niger al'amarin da yasa wasu kananan hukumomin suka kasa biyan cikakken albashin ma'aikatansu. Honorable Shaibu Liman Iya da majalisar dokokin jihar Niger ne mai wakiltar karamar hukumar Sulaja.
Ya majalisar sun ce babu shakka mu na muna daukan matakai kwanan za mu fita oversight inda za mu je dukkan kananan hukumomin nan mu ga irin ayyukan da suka yi za mu je mu ga duk ayyukan da suka yi capital projects din su daidai gurgurdan kudaden da aka ba su daga shekara ta 2020 zuwa wannan shekara da muke ciki.
To gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba ta da wani shakku akan yadda ta kashe duk wasu kudade da suka shigo mata, inji commissioner labarai na jihar Niger Alhaji Muhammadu Sani Idris.
Ai kudi da suke shiga aljihun gwamnati yawancin kudade suna zuwa ne da sunayensu, za ga wannan kudi an tanade shi ne saboda abu kaza. To duk kudaden nan sun zo da sunayensu, sun zo da abin da aka tanada domin su, kuma waɗannan abubuwan da aka tanada saboda su shi gwamnati ta bi ta tabbatar da cewa daidai gwargwado kudaden nan tana aka kashe su.
Na'am, kaman da wani suna su wannan Paris Club suka.
A'a, ba daidai nan gaba.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumal da shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkin mu da shirin ciki da gaskiya da ke bin kadin waɗanda aka zalunta. Tallafawa fato haƙƙin marayu, yaƙi da cin hanci da rashawa da kare 'yancin ɗan adam. A yau za mu duba ƙorafin zargin nuna ƙarfin sarauta don kwace filin Alhaji Bala Idris daga sarkin Niya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumal. A sabon shirin zamu leƙa garin Miya a jihar Bauchi, inda wani bawan Allah mai suna Alhaji Bala Idris ya zargi sarkin garin da neman amfani da ƙarfin sarauta wajen kwace masa filin da ya ce ya samu daga gwamnati. Wannan dabarwa ta shafi sarkin Miya da ɗansa, waɗanda Alhaji Bala ke cewa suna son su nuna masa sun fi ƙarfin doka. A nasa ɓangaren sarkin Miya Suleiman Yakubu ya ce wannan batu ba gaskiya bane, kuma akwai alamar talauci na damun Alhaji Bala wanda har ya sa shi wannan zargi. Sarkin Miya ya kara da cewa akwai lokacin da ya baiwa Alhaji Bala wani fili kyauta amma ya ce shi baya so. Wakilin mu Abdulwahab Muhammad ya zantar da dukkan bangaren da wannan lamari ya shafa, amma da farko ga korafin Alhaji Bala.
Sunana Alhaji Bala Idris Miya, wanda nake karamin kuma gandiwa cikin jihar Bauchi.
Ke tabe da kai?
Abin da ke tabe da ni, ina da wani fili a gaban gida na a cikin garin Miya wanda karamar hukuma ta bani takardar extension na mallaka na gaban gida. Amma dan sarkin Miya Suleiman Yakubu mai suna Umar Gambo sai ya zo ya sayar wa dan kasuwa mai suna Rabi dan Zaki.
Bayan an baka ainihin takardar an mallaka maka wannan wuri?
Bayan an mallaka mun har ma na yi gini na fara gudanar da kasuwanci, amma da ya sai mai suka rusa ginin so kwashe su jinkan kwana da abubuwa suka sai wannan kasuwar. To sanadin haka sai ni shigar da su kotu.
To kafin mu je kotu, tun wani lokaci aka baka wannan takarda na an mallaka maka wannan wuri?
Shekara 10 da wuce, shine 2010, shekara 11 kenan a yanzu. Tun a 2010 suka local government ta mallaka mun.
Local government ta Ganjuwa?
Ta Ganjuwa. Wani gina shago shekara 7 da ya wuce.
To shi kawai wannan ta yaya ya zo yi a kan dama wurinsa ne ko kuma dai ya?
To ni ban san dalilin da ya dogara shi ya zo ya yi hakan ba. Shi ya sa da na ga ba na son ta da hankali sai na tara hankali na ce ‘yan uwa ne mai kasance kuma shi na zo na shiga da su a Magistrate Court 2 da ke nan Bauchi. Na shigar da su criminal sun fasa min shago sun kwashe kaya sun kuma yi gini a kan gurin shagon wanda kuma ina da takardar extension wanda local government ta mallakar mun.
To kafin ka zo wannan magistrate court na Bauchi akwai wata kotun da ka je kafin ka kawo ga wannan magistrate court
majalisar kotu da na je ita ne ta farko amma da aka yi shari'a sai mun gama ba da shaidu maimakon a yi hukunci sai aka ce an kori kara to shi ne na buga high court number 4
aka ce an kori kara a wani dalili
ba wani hukun dalili cewa an mallakar mu ko an mallakar musu ko kuma waye mai abu sai aka ce an kori kara ni kuma gani haka ban amince ba sai na tafi high court number 4 sai na daga appeal na dauka kara suma daga baya suka kai majalisar court 9 shine sai aka ce su ai ba a kara biyu akan abu daya sai aka jawo karan aka hada ta da nawa yanzu mu a yanzu muna kara dunkulalliya guda ɗaya ne a halin da yake ciki a yanzu kuma wannan kotu sanadin ran da za a yi hukunci to sai aka shiga wannan yajin aiki na kotuna to shine har yanzu kuma alƙalin an daga shi an mai da shi kafin ma da an mai da shi azare da na muka fata shi an zuwa gaban sarki gwamna a gaba zuwa gaban sarkin Bauchi da gaban chairman na local government takardan koke sai aka tura mu gaban madaki madaki ya kira mu yi zama so biyu amma har yanzu yau wata tare kenan ba wani result da aka ba mu na cewa an bar mun guna sai kuma sarkin mai bayan wannan zaman nan kuma sai ya kara na magistrate court dake kafin madaki aka shiga so biyu bai iya zuwa kotun ba sai ko ta gane cewa ina da gaskiya tunda shi ya kara sai ta kori karansa a halin da ake cike ne to har yau ba wani magabin da ya canja a bangaren madaki da bangaren ganjo local government kasancewa mun yi zama da su sun yi ba kowa ya faɗi jawabinsa ko mun ji da mutanen karamar kuma an je an ga gurin amma har yanzu ana zaune shiru kusan wata 8 kenan to shi yasa na zo wani ofishi na gun don bayyana koke na saboda a sanar da inda ya kamata a bi mun kadi domin hakim mai fito wannan gida namu na magada ne uwan mu ya rasu shekara 15 da ya wuce karamar hukuma su ma zaman da muka yi da su a annal committee kasashen sakataren karamar hukuma mun zo mun zauna a kullu na karamar hukumar ganjuwa sun fadu ya fadu ba sun sana fadi na kuma mun tashi mun sake sara na mun tashi mun tafi ne din mun je mun ga inda ginin yake to tun daga wannan lokacin ne karamar hukuma ta sake nema na ba bata kuma ce ga matsayinta ba akan abu to shi yasa ne ce to bari zo nan ma an kara koke saboda dai koke bai karewa
to idan na fahimce ka abun yana da harshen damo ta gefe guda dan sarkin ne gefe ɗayan kuma sarkin ne to duka kenan kuke wannan kake wannan takaddama da su
shi sarki ba mu taba shiga kotu da shi ba shine tafi kai ne kara kasance sai uban kasa ne ban taba kai shi kara ba amma bayan an shekara muna takaddama da dan sarki da Rabiu dan zaki da shi Umar Gaman kenan sai kuma sarkin da kansa bayan an shekara ɗaya ne kuma sai ya zo sai yanke sauran rabin shi ma sai ya kama gine sai ya zama cewa yanzu gine guda biyu ne akan fili na dake da karamar kuma ta bani na gaban gida da inda shi dan sarki ya fara ya sirma wani shekara ɗaya da rabi da ya wuce da kuma wanda sarkin da kansa shi ya zo ya kasasa ginin to kasancewa hasasa ginin shi yasa na buga wannan partition da na kakkai waɗannan gurare da fadin sarkin Bauchi da karamar hukuma da government house da majalisa da ofishin commissioner police so shi ne sana kai wani amma a baya ban kai ba saboda ba na fada da ba na magana sarki bai taba ni ba a wancan lokacin amma kana cewa na ga ya shigo sai na ga cewa yana bayan su kuma ya yadda da abin da suke yi maimakon shi uban kasa ne da ya zama da wani sasanta mu ina wani yasa a gurin ma ba shi an je ga wannan cece ku ce ba to shi ne yasa
to yanzu ganin dai cewa ana wannan takaddama menene kake bukata ta kamar me ai
bukata na guri nawa ne a tashi a bar mun guna inda nufin da aka yi a bada hakuri in naga zan yi hakuran hakuri su kasancewa an rusa min shago kafin a yi wannan gini kuma an kwashe dukkan kayan da yake ciki na bayyana wa wancan kotu ta farko da muka na shigar da su sun ba da shaida kuma su ma wanda suka cire din sun yarda da haka
yanzu idan aka karbi wannan fili shikenan kai kana ka amince ko kuma dai kai filin ka kake so
fili kan ni ban amince ba saboda babu wani laifin da ne wanda ya kamata a ce ma karamar kuma ta karbi filin kuma ta ba ni takarda kuma ni da ita ba muna zaune lafiya babu wani matsala tsakanina da karamar hukumar ganjuwa so saboda haka fili na kawai shi nake so namu ne na magada amma ni ne jagora to shi ne abin da yake kawo tafi da ni
jin wannan korafi yake da wuya Abdulrahman Muhammad ya tuntuɓi sarkin miya Alhaji Suleiman Yakubu
to ya faɗa maka din ba gaskiya faɗa mata ba to
ya kai kotu wanda kuma tare da cike ta samu bai da gaskiya ya je fada fada mai mataba sarkin Bauchi mai mataba ya tura maganar mahakimin mu hakimin mu ya yi bincike ya samu bai da gaskiya ya kai local government sun kwamici sun yi bincike sun tabbatar wa mai gaskiya gaskiya wurin ba ma wurin ba gidan san ma ba nasa bane gidan ma babana ne ba ubansa kuma ginan nan ya ba ma fili ya bashi ba ginan nan gida mahaifina ya ba ubansa bayan ubansa ya mutu babana ya mutu ban karba ba ya bar masa baya garin sun zo sun wannan fili dama ya yi maganganu cewa local government ne da bani local government kuma ta ce in ita ta bashi ma ta yi rubutun tunda yana kokarin ya jawo fitina alkalin magistrate ya zo harmiya ya zo an nuna masa duk abubuwan da ya faru a lokacin ajina
ina jin ka yanka gare
yawa to saboda haka ni a wuri na ni ban san wani magana da yanzu muke yi da shi ba yawa muna jira nema mu ji hukuncin da local government suka yi local government ta riga ta gama binciken ta domin an yi committee sun zo har wurin sun zo sun duba kotu da kanta mai shari'a ya zo ya duba duk matakan da ya kamata a dauka a shari'ance an bi su saboda haka ni ban da magana da shi sai dai duk inda ya sake kaiwa kotu muna nan a shirye kuma ina ya kai muna nan a shirye domin mun tabbatar muna da gaskiya din ma filin cike da gaskiyar ne mu ba mu da wani shakka
masu taro sai a biyo mako mai zuwa inda zamu kawo muku ci gaban tattaunawar da sarkin niyya haka kuma mun tuntuɓi shugaban karamar hukumar da ake wannan takaddama kuma za ku ji abin da ya faɗi dan Allah ya kai mako mai zuwa yanzu amarjin Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida na Gumel yanzu kuma ga Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Akalla mutane 18 suka mutu kwana guda bayan da ruwan sama kamar da bakin kwarya ya mamaye kauyuka tare da ambaliyar ruwa a hanyoyi a jihar Kerala dake kudancin kasar India. Jami'an sun ce masu ceto sun gano gawarwaki a gundumomi biyu da abin ya fi kamari Kottayam da Idukki inda ruwan sama kamar da bakin kwarya ya haddasa zaftarewar kasa a cewar kamfanin dillancin labarai na Press Trust of India PIT. An yi garkuwa da wani rukunin malaman addinin Kirista na Amurka 17 ciki har da yara kanana a kasar Haiti a cewar sakon murya da wata kungiya addini ta aika wacce ke da masaniya kan lamarin. Majami'un ba da agaji na Kiristocin waɗanda ke tsakiyar kudancin jihar Ohio ta Amurka sun aiko da sako zuwa ga wasu majami'un inda suka ce mutanen 17 suna taimakawa ne wajen gina gidan marayu kuma sun bar inda suke aikin ginin lokacin da aka yi garkuwa da su. Jiya Lahadi babban mashawarci kan harkokin lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden ya kara umarnin yin allurar rigakafi don yaki da cutar coronavirus inda ya yi watsi da korafe-korafe daga gwamnonin jihohin Republican masu ra'ayin mazanjiya cewa suna tauye 'yancin mutane wajen kare lafiyarsu. Dr. Anthony Fauci ya faɗa wa shirin Fox News Sunday cewa lokacin da kuke cikin matsalar lafiyar al'umma wani lokacin wasu al'amura da ba a saba gani ba suna buƙatar ɗaukar matakai da ba a saba gani ba. A irin wannan yanayi abubuwa ne kamar yin umarni ya zama abin rufe fuska ko allurar rigakafi.
Masu sauraro da takaitaccen labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya da Jummi Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri da ya shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.